Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 26 ga watan Yuli shekarar 2018 akan metoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba Yakub Makili ne tare da Jummai Ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai.
Jiya Litinin aka fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu a birnin Khartoum. A saboda fargarar rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China, kasuwannin hannayen jari sun yi faɗuwar kashi ɗaya daga cikin ɗari a jiya Litinin. Ana shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, ƙasar Ingila, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai.
To kuma kun gama jin labaran za ku ji cewar yau take ranar da za a yi karambanta tsakanin Najeriya da Argentina a gasar cin kofin duniya. To ko shin Super Eagles ta shirya?
Gwamnatin tarayya ta ba mu goyon bayan NFF ta ba 'yan kwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so. Abubuwa guda biyu suka rage mana. Na farko dai mu shiga hili. Muna neman addu'a ga dukkan kowane ɗan Najeriya.
Za ku kuma ji cewar ana gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a Jami'ar Bayero a jihar Kano akan ilimi da zaman lafiya na Dr. Hassan Al-Turabi.
In ilimi ya bazu ya yawaita, jama'a za su zauna lafiya, ba za su kyamaci wani ba. Shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ya nuna mana, ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi bane za ka kyamaci wani.
Bayan haka Ali Mustapha Sokoto na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya wanda a yau shirin zai mai da hankali a jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin ne karanta Jummai Ali. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi alƙawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wannan furucin ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawaye Rick Macha jiya Litinin. To amma a wannan karin ana ganawa ce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kiir da shugaban 'yan tawaye suka gana a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Galibi dai shugabannin biyu suna samun saɓani ne a kan ɗaunin iko da kuma shawarar da masu hamayya suka gabatar na rushe majalisar wakilan ƙasar. Haka kuma shugabannin biyu suna samun saɓani a kan matakan tsaro. Shugaba Yoweri Museveni na ƙasar Uganda wanda yake birnin Khartoum domin taimakawa wajen shiga tsakani ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shugabanni a yankin domin kawo ƙarshen rikicin. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka faɗi a yayin da damuwar da ake nunawa a kan rikicin kasuwanci ya yi ƙamari a duk faɗin duniya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi ɗaya daga cikin ɗari a yayin da kasuwannin hannayen jari a Turai suka faɗi fiye da haka. An yi asara to amma hannayen jarin fasaha su suka fi ɗanɗanawa domin sun faɗi da fiye da kashi biyu daga cikin ɗari. Faɗuwa mafi girma da aka gani tun watan Afrilu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar shirye-shiryen ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin da China take sayarwa a Amurka, yana misali da damuwa akan matakan tsaro. Nan da makonni biyu Amurka ke shirin fara ƙara haraji akan kayayyakin da China ke sayarwa a Amurka na fiye da dala biliyan 30. China ta yi alƙawarin mai da martani nan da nan. Matakin da ya sa ƙasashen na duniya guda biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki fara rikicin kasuwanci. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran ne suka shiga gangami a kan tituna a birnin Tehran domin nuna rashin amincewa a kan munancewar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar, matakin da ya zama zanga-zanga mafi girma na ƙin jinin manufofin gwamnatin ƙasar rabon da a ga irin haka an yi shekaru. An faro zanga-zangar ta jiya Litinin ce daga wurin da ake kira Grand Bazaar, inda kafofin yaɗa labarun ƙasar da shaidun gani da ido suka ce masu shago sun rufe kantinansu domin nuna fushinsu ga rashin kasuwa da kuma yadda darajar takardun kudin kasar ke faduwa da suka yi faduwar kashi 50 daga cikin 100 cikin watanni 6. Hotunan video da sashen fasha na nan muryar Amurka ya samo daga mutanen yankin sun nuna ɗaruruwan masu shago da masu zanga-zanga suna wucewa ta titunan tsakiyar birnin Tehran suna kururuta la'anar manufofin gwamnatin kasar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bai daya majalisar wakilan kasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai, bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukan wannan mataki zai yi. Jiya Litinin majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama ta uku a Heathrow. Gwamnatin Prime Minister Theresa May ta masu ra'ayin riƙau da ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki sosai. Gwamnati ta lashe takobin cewa za ta faɗaɗa filin saukar jiragen sama ba tare da an taɓa jihun 'yan ƙasar ba, ma'ana ba tare da an taɓa harajin da mutane suka biya ba, kuma matakin zai samar da ayyuka 100,000. Jami'an gwamnati a jihar California na Amurka sun ce alatilar zubban mutane suka fice daga gidajensu a yayin da gobarar daji ta lalata wani yanki a arewacin jihar da yake farfadowa daga gobarar dajin da suka auku cikin 'yan shekarun da suka shige. Hukumomi sun ce wutar da ke ci ba ƙaƙƙautawa tuni ta lalata hekta 22 na fili kusa da dajin Mendocino, kimanin kilomita 110 a arewa maso yammacin Sacramento, babban birnin jihar. Gobarar ta tilastawa fiye da mutane 3,000 barin gidajensu, har ma gwamnan jihar Jerry Brown ya ayyana dokar ta ɓace a ƙaramar hukumar Lake. Jama'an kashe gobara sun ce 'yan kwana-kwana mai tanda 30 ne suke aikin kashe gobara a ƙaramar hukumar Lake da tuni ta lalata fiye da heka 3,300 na fili. Jiya Litinin da 'yan kwana-kwanan sun yi amfani da jiragen sama masu saukar angulu da suke zubar da ruwa da kuma manyan motocin bulldozer, to amma har yanzu suna fafutukar ganin sun kashe gobarar. Jami'ar yaɗa labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders, wadda aka kora daga wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanakin da suka shige, Jiya Litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko kuma magoya bayansa ba. Sarah Huckabee Sanders tana nuni ne ga furucin da wata 'yan majalisa mai suna Maxine Walters ta yi, inda ta buƙaci a tsige shugaba Trump. Haka kuma Ms. Walters ta faɗa wa magoya bayanta cewa idan suka ga wani ko wata jami'ar gwamnati a shagon sayar da abinci ko na sayar da kayayyaki kai ko ma a gidan mai ne, to a kore su a ce ba a maraba da su a wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla. Jiya a Kano aka fara wani taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimtar da harkokin addini da siyasa na marigayi Dr. Alhassan Al-Turabi, wanda a shekarun baya-bayan nan ya jagoranci kawo sauyi a kan lamuran addini da siyasa a ƙasar Sudan da sauran sassan duniya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Kwali.
Gidauniyar kula da harkokin ilimi ta AFAC da ke Kaduna, haɗin gwiwa da cibiyar wayar da kan musulmi da wanzar da fahimta tsakanin addinai da ta kwararta cibiyar nazarin jinsin ɗan adam, dukkaninsu a jami'ar Bayero Kano su ne suka shirya taron da ke gudana a harabar jami'ar ta Bayero. Farfesa Ibrahim na Yasada da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsare ya fayyace dalilan shirya taron.
Abinda muke la'akari shi ne dama dai mu gayyaci mutane waɗanda yake suna da sha'awa na
ilimi a tsarin musulunci ba wanda za su tsaya su takile akan wani ra'ayi guda daya ba. Musulunci addini ne na rayuwar dan adam na kuma koyaushe wanda kuma na kowane zamani har abada kuma. In ilimi ya bazu ya yawaita jama'a za su zauna lafiya ba za su kyamaci wani ba. Shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ya nuna mana ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi bane za ka kyamanci wani. Shi ya tsaya tsayin daka kan kare haƙƙin dan adam da musulmin da wanda ma ba musulmin ba. Kamar yadda daman musulunci hakan kuma yake, haka ya tsara mana tun farko. Musulunci ya ɗauki dan adam ya girmama dan adam.
Wakilai daga kasashen Afirka takwas ne da kuma Burtaniya ke halartar taron, waɗanda suka hada da Sudan da Ghana da Senegal da Masar da Mauritania da Jamhuriyar Niger da kuma mai masaukin baki Nigeria. Injiniya Sa'id Mukhtar Abubakar na daga cikin mahalarta taron daga kasar Ghana.
Ra'ayoyi da shi Dr. Hassan Abturabi ya bayar, Allah ya mai jin kai, a kokari ne da ya saman mana mafita domin mu samu zamantakewa mai kyau da duniyan yau. Duniyan yau mai sakewa din nan, in ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucensa, ya yi kokari ne ya yi hangen nesa domin ya gano yaya za mu samu rayuwa wadda yake malamanmu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasan musulunci, su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum. Zamani ne na mutane ke sakewa, da halayensu ne ke sakewa. To yaya za mu yi kokarin tabbatar da hukuncin Ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu?
Ustaz Harun Ahmad Bubakar daga Jamhuriyar Niger na daga cikin ɗaliban marigayi Dr. Hassan Alturabi.
Jami'ar da mu muka yi, Jami'ar Ifrikiyar Amiya sunanta, babu irin ɗalibi iri-iri wanda baya cikin jami'an na tunani daban-daban-daban-daban, amma sai gashi an zamna lahiya an kare hali, yanzu ba wanda zai cewa ga irin fitintini ko ga wani irin abu ne fa. Me ya kawo nan? Duk wannan irin tunani na Sheikh Shi Abdullah Hassan Turabi shi ya kawo wannan abu.
Jumlar makaloli 19 ne farfesoshi da shehunan malamai za su gabatar akan batutuwa daban-daban bisa mahanga da fahimtar marigayi Dr. Hassan Alturabi, waɗanda suka hada da shigar da mata cikin harkokin siyasa da lamuran shari'a da ilimi da zamantakewa da dai sauransu. Taron wanda za a kammala a talatar nan, sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi ne ya jagoranci bude shi, inda ya yi bitar gwagwarmayar yaɗa ilimin addinin musulunci daidai da zamani ta Dr. Hassan Alturabi, wanda ya rasu a shekara ta 2016 yana da shekaru 84 a duniya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma dalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A yau ne ƴan wasan Super Eagles ta Najeriya suke raba rana da takwarorinsu na ƙasar Argentina a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 wanda ake yi a ƙasar Rasha. Nasara dai da Super Eagles ta yi a baya a kan ƙasar Iceland ya ba Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka ƙwarin gwiwa cewa Najeriya na iya kaiwa gaba a wannan gasar da ake yi. Wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da wani mamban tawagar jami'an Super Eagles da suke can ƙasar Rasha akan irin shiri da Super Eagles ta yi.
Ina tare da Aminu Balele Kurfi, wanda aka fi sani da Aminu Dan Arewa, da ke cikin tawagar Najeriya waɗanda ke mara baya ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles a Rasha. Wannan Talata za a yi wannan wasa tsakanin Najeriya da Argentina, wani hali ake ciki ne?
Gwamnatin tarayya ta ba mu goyon baya, NFF ta ba ƴan ƙwallo da coaches goyon bayan da duk abin da suke so. Abubuwa guda biyu suka rage mu. Na farko dai mu shiga hili, muna neman addu'a ga dukkan kowane ɗan Najeriya. Ƙwallo ce ta an daɗe ana muhawarori tsakanin Najeriya da Argentina, kuma akwai manya-manyan ƴan ƙwallo suna ga ƙarshensu ci ya zo. Na kila daga wannan ba za su iya komawa ba wani kofin duniya na gaba kamar wanda za a yi ƙasar nan da shekara hudu.
A ɓangaren Najeriya ko a ɓangaren Argentina kake magana?
A ɓangaren Argentina, kamar irin su Messi, irin su Hagan da sauransu, wajen su biyar da wuya su sake dawowa kofin zawowa irin wannan wasan ƙwallon.
Don haka me kake jin zai faru da kake ga irin su Messi, yana jin za su yi wani abu ne na daban wanda ba su taɓa yi ba, ko me kake nufi da wannan?
Ina ga duk abin da suka sa gaba a duniya babu wanda ya wuce kamar yau safiyar Talata. na kare mutuncin su, kare mutuncin kasar su. To amma mu kuma Allah ya ba mu sa'a, ɗan Najeriya kullum mun yadda da nasara da durudin na Ubangiji. Amma dai abubuwan da muke kira ga kowane ɗan adam da ke Najeriya da addu'ar da Allah ya ba shi sa'a, ce rana da za ka nuna kana son Najeriya, insha Allah addu'a za ta hidda.
Wato dai ba ka maganan ma wani hasashe da ka yi kwanaki cewa ma Najeriya za ta yi nasara kan Argentina?
Ai da addu'a muna iya cewa ba wanda ya tunanin za mu ci Iceland ɗin nan biyu ba koda. Ɗan addu'a ta yi ƙarfi ta yi zahiri, ina tabbatar maka hanzu Allah tana iya dawowa ɗaya.
Aminu, a saninka na wasanni, takaici menene zai faru in Najeriya ta yi nasara, menene kuma zai faru idan akasin haka ya faru?
Na farko, in Najeriya ta yi nasara za mu je zagaye na 16. Na biyu, da Croatia da Iceland ɗin suka yi duro, muka yi duro da Argentina, za mu iya wucewa in Allah ya yarda.
To Aminu, sai mun tuntuɓe ka in Allah ya yarda bayan ko kafin a fara wasan ko bayan an kammala.
To alhamdulillah, muna miƙa godiya gare ku kuma a ida mu godiya ga ɗan uwanmu da ke Najeriya da mun shigo muka yi wasu 'yan abubuwa ko mun koma.
To madalla, Allah ka ba Najeriya sa'a da rabo akan wannan wasan da za su yi. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 1 ne da minti 16 a nan na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. To kafin mu kutsa a cikin shirin yau, muna so mu fara da yin ta'aziyya akan rashin da muka yi na wani hamshakin ɗan siyasar Najeriya kuma tsohon baƙon shirin nan na tsakan mai wuya. Muna muku maganar Alhaji Abdulrahman Jimita ne, tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adamawa, wanda aka taɓa shirin nan na tsaka mawuya da shi, kuma wanda ya rasu ranar Lahadi 17 ga watan nan na Yunin shekarar 2018 ɗin nan a ƙasar Saudiya.
Kullum za ta buɗe Facebook, za ta buɗe jarida, za ta buɗe Twitter, akwai zage-zage da sharri wanda ake mana mu da muke shugabanni. To wannan baya samunmu. Kaya damunmu musamman ba ta bani, don na yi istihara jini na akuya ne. Idan akuya zai ci ranar ta kada ki dutse ka har sai kake Allah ya dinewa akuyan nan, ba ta wata shida za ka zo da ƴaƴa uku da faki cikin ranar. Saboda ka ba wani abu, masu zage-zage ku yi, masu sharri ku yi, masu kazafi ku yi, babu wanda ya iso sau da motsi ta kan ajiban da muka sa a gaban Adamawa.
Allah sarki, marigayi Abdulrahman Abaji Maita kenan babban Hafsa a gidan gwamnatin jihar Adamawa, wanda tsohon dan siyasa ne da bai sha yin fadin ra'ayinsa, da hakan yasa wasu ke masa kallon mai abarota. Shi dai marigayin an sha fafatawa da shi a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya, ko kuma yakan ma jawo abin da kan sa a yi tsaka mai wuya, kama daga batun rufe zauren majalisar dokin jihar Adamawa a zamanin gwamnatin Murtala Yako, da har ake masa lakabi da ko sama da ƙasa za ta hadu, kana kuma ga ma batun ko za a samu a kulba lokacin da ya ce gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Jibrilla da ma gwamnatin jihar suna bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a zaben shekarar 2019.
Nata ne za mu tsaya a kan namu, duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai kurakin Adamawa da ba a yi ba, daga zaɓen Amurka mun tabbatar da Allah yake ba da mulki. Watanni uku za ka rantse da Ƙur'ani Trump ba zai kai zaɓe ba, amma Allah mai ba da mulki ya ba shi. Saboda haka duk sara da sassaƙa da za a maka, dukkan soki buruku da za a mata, za mu zaɓe ta, za mu bi ta, in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi turakin Adamawa. Dukkan abin da zai faru a Adamawa mu bi, mun yi sikirarin duk wannan gwamnati na yi Atiku Abubakar ne.
Abaji Maita, kusan fa ya aiki da daukacin gwamnanin jihar Adamawa tun komawar dimokuraɗiyya a shekarar 1999, kama daga Boni Haruna, Murtala Yako, har zuwa Bindo Jibrilla, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wayana sha'aninsa ya manta babban gidansa, kurirka sun yawaita gare mu dukkaninmu, dukkanmu mun ji mauta.
To Allah ya ji kan Alhaji Abdulrahman Jimita, muna taya iyalansa da mutanen jihar Adamawa da Najeriya baki ɗaya juyayen wannan rashi. Allah sa ya huta mu, kuma Allah ya sa mu cika da imani. To shin ko ka samu labarin cewa an tsige Hama Amadu tsohon Prime Minister Jihuriyar Nijar daga kujerarsa ta Majalisar Dokokin wannan ƙasa?
Ainihi, mataimakin shugaban Majalisar Dokokin ƙasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na Yuni domin ta fayyace matsayin ɗan majalisa Hama Amadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan Maris na 2017 saboda samun sa da hannu a wata badakalar sayan jarirai. Bayan nazarin wannan bukata, alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben Niger ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hamma Amadu da mataimakin sa Garba Hima. Biden sun lubewar kujerarsa ta dan majalisar dokokin ƙasa. Jagoran na 'yan adawar Niger Hamma Amadu na fuskantar barazanar rasa 'yancin sa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan ƙasa. Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Niger.
Shi kundin tsarin zana jamhuriyar Niger na 2017 a ayyashi na 8 ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukumci kamar irin na Malam Hamma Amadu na darmin kamar yari a shekara guda kuma ba a rehabilitate shi ba, ba a iya mishi girgam lokacin da za a zabe barantana shi ya zamanto dan takara. Kenan 2021 da red lahiya takarar Malam Hamma Amadu amune mai wuya wannan kotu ta amince. Kenan dai a siyasance an san akwai matsala yanzu game da makomashi.
Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar
to gashe ka Sule. To bayan shirin yau muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana kan wannan al'amari na siyasar jamhuriyar Niger. A shirin na yau inda Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu suke ci gaba da dambarwa akan wannan siyasar ta ƙasar tasu musamman kan shekaru bakwai na hawan mulkin shugaban Muhammadu Yusuf. Za mu tashi ne daga zargin da shi Dudun yake a can baya a ƙarshen shirin makon jiya ne cewa wai yanzu doka ai ba ta aiki ma a Niger domin cikin masu karya ta mahar da mutane manya shugabanni.
Shari'a ake yi jama'a ta ce ba ta yarda shi ba. So nawa nan ina zuwa shari'a kai nan saurara nan aka yi shari'a a Maradi za mu yi zanga-zanga. Gwamnan Maradi yake bin wannan umurnin shari'a. Nan aka shari'a ta huddo shari'a aka yi zancen TV labari. Aka shari'a ta ce a ji a buɗe wannan suna da gaskiya aka ƙibin wannan umurnin. Kake cewa mu talakawa mu bi wannan umurnin? Kana tsammani? Waɗanda suka ƙibin umurnin gwamnati, wanda suka ƙibin umurnin shari'a, alƙalin shari'a, wannan mutane kake son talaka su musu biyayya? Don haka kenan mu ba zancen wai tsiraru ba ne, mun yarda mu tsiraru ne. Amma wanda ya ce shi mulki zai irin na Sayyidina Umar, to ya kamata ya hutu mana zancen mulkin Sayyidina Umar. Hutowa cewa a'a, wa'annan nan wanda suka hoto minority ne. Wato tsiraru ne da harshen Hausa. Yaya ma mutumin da yake mulkin jama'a zai bambanta waɗannan nashi ne waɗannan ba nashi bane, ba zai saurara wanda ba nashi.
Ba ana maganar rinjaye ne alhaji.
Zancen rinjaye ai da me yasa aka yi doka? A cikin dokar ƙasa constitution babu zancen ayar doka wanda ta yi zancen ƴan adawa, babu ayar doka wanda ta ce idan talaka bai dabe hutu ya faɗi ra'ayinsa, babu. Akwai ai ba zauwa suke da ƙarfin mulki ba, zauwa suke akan cewa an zabe su duk da ba zabe su ba. Wannan constitution ne talaka Niger ne ya jefa ƙuri'a ya zama shugaban ƙasa.
Amma alhaji ana gani kamar ku bangaren ku na ƴan adawa saboda kun kasa ne zo kuke kamun kafa da kungiyoyin
mu. Me muka kasa? Ba shi muke ba ake zo ana like mu jiya na hutu daga shari'a. Shine muke yi wannan abin da ya kama mu. Abin da ya dace mu ƴan adawa shine muke yi. Amma bai hana ba a kama mu a makure mu a kai mu gaban kotu a ce sai an mana shari'a kan abin da doka ta sani.
Haji Asmana, ana kwatanta mulkin ku mulki ne na nuna ƙarfi da yaji saboda kuna da rinjaye a majalisar dokoki ku ci karanku baba baka.
Don abin da ke so da kai Alhaji Yusuf, wa'annan mutane ba su shirya ma adawa ba, ta zan cilas ne gare su.
Ka san cilas ba su shirya ma adawa ba.
Ai wannan haukar da suke yi ta neman yadda za su yi su kada gwamnatin nan.
Amma ai shugaban kasa ya sha kira gare su su zo a yi mulki.
Ai haba malam ina haba in gaya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karɓa.
Wato
ni dai na gaya maka wa'anda aka yi kira gare su an yi kira gare su kuma sun karɓa su zo su yi adawar. Ai mun yi sana adawar
ita kuma
da muka yi ta
ita kuka iya.
Ai ba haka muka zara kamar
mulki kuma ba ku iya shi ba.
Ka lura amma yau
wannan adawa ita kuka iya ta.
Yau shugaban kasa Isu Muhammadu alhamdulillahi shekarar shi 7 yana mulkin kasar nan, sannan ƴan kasar nan sun godewa Allah, sun gode mai Isu Muhammadu. Za ka saurari irin su Dudu kamar Dudu da ire-iren su suna taban kaura ka lura amma ba ta da amfani.
Azu kai magana cewa abin da yasa dalilin ku na kin tattauna da su kungiyoyin fararen ku na saboda kun ga ƴan siyasa tare da su
kwarai suna make jagorancin su
a zamanin tazarce kuma kun kulla kawance da kungiyoyin fararen ku
zamanin tazarce kace yanzu zamanin tazarce ne wani doka isu ya taka isu bayan zabe wani lokacin shi ya kai yace zai tazarci
amma ana magana kokowa ce ana
iya zancan waccan kokowa da mun kai tasio waccan kokowa da mun kai ta duniya ce gaba daya akwai in european ciki akwai oni ciki akwai sediaw ciki akwai niger ciki akwai yan adawa ciki akwai yan majami'a ciki shi sandika ciki akwai kowa da kowa mai wagga kokowa kazai ta ƙarya ce takariya ce saboda mutane ba su da abinda za su gora mu shugaban kasa shi yasa aka komo bisa wannan doka ta kasafin kuɗi mutanen da suka yahe musu bashi wanda mu mun kai kokowa a yahe shi ka lura lokacin nan party socialist goma sha biyu kasa goma sha biyu party socialist ke ikon su mu muka kokowa a yayi
amma kuna buƙatar kuɗi kuka yahewa manyan manyan kamfanoni haraji
ba a yahe manyan kamfanoni haraji ba doka ce kamfanoni sun dauke alƙawari za su gina kalsoshi za su gina likitoci za su yi ayyuka na ci gaban karkara saboda haka gwamnati tana bin wannan zance sau da kafa
kuma kun tabbatar da za su
za a yi akwai kungiya ta IRTP wannan kungiya wanda ke kula da harakar telefonik da sauransu za ta bi sau da kafa duk telefon kin da an kai kasar ga duk lambar da aka kiranya akwai ta hannun gwamnati mun sani babu zancen cuta sai shi zan tashi hankali in baka san abu ba bincika ka sani
Alhaji zamu komo kan batun shirye-shiryen zaben shekarar 2021 a yanzu ka dai an lura cewa akwai baraka tsakanin ku jam'iyyun da ke mulki na MRN musamman ma kan batun shirye-shiryen wannan zaben kama daga batun kundin zabe inda ma aka samu ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke kawancen da kawancen da ke mulki kishin ƙasa wacce ta fitar da sanarwa ta nuna rashin gamsuwa yadda ake shirye-shiryen wannan zaben kan bagana shi wannan kundin
a gani na wannan kuskure ne na wannan jam'iyya paske wannan dai tsare-tsare da kundin zabe wanda a cewa kodin electoral dukkan dibitoci na majority a majalisa sun yi botan shi
ana iya tayin kenan
daga ciki daga ciki har da jam'iyyar kishin kasa
yanzu dai ta tabbata cewa baraka ta kunno
ba baraka bace no ba baraka bace jam'iyyoyi na siyasa
Allah kenan
ka lura jam'iyya ai kowace jam'iyya tana da yanci ba jam'iyyar da aka tauye ma haƙi ta faɗi ra'ayinta bisa abin da ta gani
Haji Dudu zabe na kan kamawa gashi babu wakilcin ku a bangaren hukumar zabe mai zaman kanta baka ganin watakila idan aka tafi haka jirgi zai ta bar ku a tasha
to ga sheku kamar da muka ce muna da shiri daya tilawa hadin da ya rage mana akan wannan muhawara ta jamhuriyar Niger kuma muna kammala shi zamu sake komawa Najeriya insha Allah kamar kullum muna godiya ga su bakin namu Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma shi wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya shirya kuma ya jagoranci muhawara din a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sakoto a Washington huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
A ranar Juma'a aka kori damar yada labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders daga wani gidan cin abinci a jihar Virginia. A makon jiya ma wasu masu zanga-zanga sun yi wa shugaban ma'aikatar matakan tsaron cikin gida shi ma a wani gidan sayar da abincin 'yan kasar Mexico ihu. Masu lura da harkokin Amurka sun dora wa shugaba Donald Trump laifin cewa shi ne ya jawo haka. A saboda manufofinsa da ba su da farin jini musamman ma na raba iyaye da yaransu a saboda kawai sun shigo Amurka ba bisa ka'ida ba. Jiya Litinin aka fara wani zagaye na shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu a birnin Khartoum.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu sai an jima can da hantsi za ku ji mu dauke da wani shirye-shirye yanzu a madadin Jumai Ali da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya shirya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison baba ya ku makire ne ke sallama da ku shi an jima da hantsi assalamu alaikum.